Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio a amfani sarauniya da kuma Nia FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje,
Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Idan kana karatu a wannan
a yau Talata 18 ga watan Yunin shekarar 2017, za mu ci gaba da magana ne game da ɗaliban nan kuma malaman jami'o'in da ke ƙara zurfafa karatunsu zuwa matakan digiri na biyu da na uku, waɗanda suka tsinci kansu a dabaibayin rashin kuɗin kammalawa ko ci gaba da rayuwar yau da kullum sakamakon sabbin tsare-tsare da hukumar basu tallafi ta TEDFUND suka ce sun kawo.
Inda hukumar ta TEDFUND ta tambara su a matsayin cewa suna daga cikin makararru. Shin wannan matsala ta kagewar karatun da ta shafi ɗaliban da ke karatu a cikin gida Najeriya da ma wasu ƙasashen na waje, shin yaya aka yi wannan abu ya shafe su kuma su kadai ta shafa ko ko har da na wajen?
Idan kana karatu a wannan shekarun gaba daya 2015-2016 rather, sai ya ce duka mobilated ne. Saboda haka sai ya shafi wanda suke a gida da wanda suke a waje. Su wanda suke gida nasu tun da dai koya yana in kana gida da dan sauki. Mu da muka fito waje, mu ne wasun mu sun koma gida. Wasun mu suna son su koma kamar yanda kuka ji a bayanai baya. Wani wallahi baya da kuɗin
komawa gida.
Wani akwai wanda muka samu visa sa da kyar aka karo wallahi sannan last day airport mutane daga gida da cikin haka aka hada kudi sannan ya samu ya fita.
To kan wannan batu zamu tattauna da mai fashin baki Professor Yusuf Alasan na Jami'ar Missouri a nan Amerika don jin shin wai yaushe ne takun saka tsakanin gwamnati da malaman makarantu za ta kare ne a kasashenmu.
Akwai kuma amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter duk akan wannan batu na ilimi.
To bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka a shafin na Facebook da Twitter wanda muka tambayi shin yaya wannan matsala ta takun saka tsakanin gwamnati da malamai ko kuma ɗalibai za ta kare ne.
Sakon farko daga Garba na Halikamba yace dole sai gwamnati ta cire son kai da yaudara akan malaman waje ba su hakokin su akan lokaci tare da kyautata musu wajen kara musu albashin su a kowace karshen shekara. Su kuma malaman su zama masu aiki tukuru wajen kulawa da baiwa dalibai ilimi ingantacce.
Sai mai nasara Meril Asada yace salam yau da gobe, hanyar da za a gyara tsakanin gwamnati da malaman makarantu ita ce kowannen su hakika ba lalle bane ya samu yadda yake so. Lura da yadda irin sha'anin tattalin arzikin ƙasa ke ciki, ya kamata kowane bangare ya maida wukarsa domin a sasanta.
Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace to ni dai a gani na hanya ɗaya ce kawai mafita, hanyar kuwa ita ce ya kamata gwamnati ta ji tsoron Allah ta rika yi ma malamai adalci a kowane lokaci, tunda dai ita ce gaba su kuma talakawanta ne. To da zarar an yi haka shikenan an wuce wurin.
Sai Musa Salafatuskum yace salam yau da gobe, hakika an tabo abin da ya dade yana ci min tuwo a ƙwarya. Hakika hanyar da za a bi domin magance wannan matsalar ita ce zaunawa akan teburin sulhu tsakanin malaman makarantun da kuma gwamnatocin kasashenmu.
Sai mun samu tarihi yace gwamnati ta cire son rai, su kuma malamai su rika bin ka'idojin gwamnati.
Sai Haruna Hamisu dan malama Daura yace salam yau da gobe, ni a gani na samun kyakkyawar alaka tsakanin malamai da gwamnatoci zai samu ne ta hanyoyi kamar haka: kyautata musu, ba su albashi akan lokaci, ba da damar karo karatu, samar da aikin yi irin na zamani, gyara gine-ginen wajen da ake koyarwar. Ku tashi lafiya, Safina Maryam da Usman. Sai Aliyu dan Hausa Gwamaja yace yau da gobe yadda za a yi a magance wannan takun sakar shine ya kamata idan malaman makaranta suka bijiro da bukatun su to gwamnati ta yi wa bukatun nasu duba na tsanaki idan babu son zuciya a ciki ta biya musu kuma su ma malaman bai kamata su rika kai bukatu in dai bai shafi makaranta ba idan hakan ta gagara sai a zauna akan teburin sulhu sai Sufyanu Gumal Zangon Daura yace to lalle wannan batun abin dubawa ne mutunta malaman makarantu tare da nuna muhimmanci su ga al'umma da tabbatar da muhimmancin aikin sa idanun jama'a shine zai kawo ƙarshen takun sakar da ake samu tsakanin malamai da mahukunta a ƙasashen mu na Afrika sai Adamu Muhammad Danbojuwa yace yau da gobe maganar gaskiya shine gwamnati bata damu da lamarin malamai ba ya kamata tana kula da su sosai ta ba su duk wani haƙin su a inganta musu wajen karatu su ma malaman su sauke duk wani nauyin da ya rata a kan su wajen ba wa dalibai ilimi idan an samu wannan za a samu daidaito tsakanin gwamnati da malamai Muhammad Abubakar Balumi yace salam yau da gobe hanyar gyara ita ce gwamnati ta biya musu haƙoƙin su cikin lokaci saboda rashin samun albashi akan kari shine yake sa su cikin wannan takun saka Allah ya bada ikon gyarawa amin sai Kabir Nasir Shemi yace yau da gobe kun tabo inda ke cimin tuwa ƙurya a nawo ganin za a iya gyara takun sakar ta hanyar biyan malaman albashi mai tsoka da biyan albashi cikin lokaci sannan kuma su malamai su rika zuwa aiki a koda yaushe da kuma daukar mataki ga malamin da baya zuwa aiki in har akai hakan za a samu daidaito a tsakanin sai Aminu Sani yace rashin adalci wurin biyan haƙoƙin su game da rikon sakai na kashi da ake wa harkar ilimi shike janyo takun saka tsakanin gwamnatoci da malamai sai Yusuf Habila yace ko da shike ni ba malami bane amma ina ganin ya kamata gwamnati ta kyautata wa malamai domin ci gaban jama'ar kasar nan sai Musa Nuruddin yace hanya daya ce kawai za a bi domin gyara wannan matsala kuma hanya ita ce gwamnati ta kyautata wa rayuwar malamai ta hanyar ƙara musu albashi biyan su albashi da allowance akan lokaci idan ana yi wa malami haka za a magance takaddama tsakanin malami da gwamnati a kasashen mu na Afrika sai Abdullahi Lakifuntuwa yace salam yau da gobe a gaskiya laifin na wajen gwamnati saboda ba ta biya malamai bukatun su yanda ya kamata balantana mu ga nasu laifin zaka ga malami zai je koyarwa amma bai karya ba balantana bukatar iyalansa ko kuma baya da kudin mashin ko na mota da zai je wajen aiki ya kamata gwamnati ta gyara idan muka leka shafin mu na Twitter @Suleiman720 yace ta dinga yi musu adalci shine kawai magani sai @Shaibuhot yace yau da gobe ai a fili take duk wanda yake Najeriya baya bukatun zama malamin makaranta sai dai kaddara saboda son kai da rashin adalci sai Abdulaziz Moha yace yau da gobe ta hanyar biyan su haƙoƙin su ne kawai zai kawo ƙarshen duk wani takun sakar da ke tsakanin su sai daga ƙarshe @Bahausha 3 yace ta hanyar biyan malaman makaranta haƙoƙin su mana to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni So, Usman ya sake tattauna mana da wani bawan Allah wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka makale a maganar ba da kuɗaɗen tallafin karatu na TED Fund a ƙasashen waje.
Da farko menene cikakken sunanka sannan a ina kake karatun ka wata ƙasa?
Sunana Bashir Mukhtar, ina karanta PhD Agricultural Extension, wato aikin gona. Sannan ina karatu a University of Putra Malaysia, da gida kuma ni ma'aikacin Federal University Dutse ne.
To, wannan maganar kuɗaɗen tallafin da kuka samu matsala akai ko kuma nakasu na maganar canje-canjen tsare-tsare da sabon shugaba da makamantan su wanda tun a wancan karin da na faru maganar mun tattauna da wasunku har kuma muna ta kokarin mu samu damar yin magana da su shugabanni daga cikin TED Fund har yanzu abin yana neman ita tara wanda mu kuma za mu ci gaba da abin da muka saba na nacin neman labari sai ya tabbata da balance wato bangaren kowa bangaren
da ya dagara kowa ya yi magana
to ko an yi magana ko ba a ba mu kan sai mun ta magana insha Allah
Alhamdulillah.
Yau wato menene yake faruwa? Zaka ga mana naka bangaren me ya faru da naka barin?
Eh wato abin da ya faru duk abu ne guda ɗaya ya faru ya shafi kusan kowa. Tsari da ake yi shine idan kai malamin makaranta ne makarantar ka ta tantance ka ka cancanci ka tafi ka ƙara karatu sai ta tura a cikin kashin ta da aka yi mata na shekara sai ta ce to ta yadda ta kasafta wannan kashin a ba wa wa'annan malaman da ta tura. To an tura wannan tsari mu kaman yanayin mu mamu na ɗan shekarun mu an tura wasu daga ciki sun samu approval wasu mu kuma sai ya zama cewa an dan samu akasin wata takarda haka bata cika ba aka nemi ƙarin bayani to a wannan tsokin sai aka appointment din shi Dr. Baffa to da aka yi sai ya ce to ai mu mun zama belated ma'ana mun makara to da maka makara din nan sannan na biyun bayan mu ma su ma sai aka sake maka musu belated su kuma suna so su yi accessing na shekara mai zuwa ne. Shine abin ya fara rikita muka kasa ganewa. Sai muka ce to watakila ko babu cikakken bayani ne. Sai muka yi masa bayani alerta muka yi makarantun mu bayani kan cewa to mu fa ga fa tsarin da muka san ana yi tunda kuma kun sahale mana kun ga mun cancanta an tura muna ganin cewa ai babu maganar latti tunda dama kudin akan gaba yake yanda ya kamata mu accessin haka yake na kowace shekara ta bayanta shine yake zuwa a kashe shi a shekarar ma'ana 2015 za ka kashe kudin ta ne zaka ga a 2016 kamar yanda har yanzu maganar da nake ma ba a ba wa ƴan 2017 kudin su ba tunda har yanzu ba a kashe na 2016 ba to kaga mutumin da yake neman na 15 an zo ana so a kashe kudin da aka ce na 2015 ne karatunka kuma zaka fara na 2015 kaga ai ba a makara ba to sai ya rusa mana lissafi muka kasa fahimta wannan ya sa mun samu matsala a karatun mu da yanayin rayuwa ba magana bace ta wai ai ko babu kudi ko wani abu mu an kansile mu ya ce belated kuma ba zai saurari duk wani irin mu ba baya wanda mun kai daru 500 muke estimating kusan abin mamakin kuma mu malaman sa ko malaman jami'o'i da kwalejin ilimi da ta fasaha an zo an kaka guri an san ba kudi bane da mu misali albashin mu kuma an samu karewar dala kaga rayuwa za ta yi wahala
waɗanda wannan matsalar ta hau kan kudin waɗanda suka tafi kasashen turai ne koko har da waɗanda suke cikin gida kamar yanda muka fara wannan magana
idan kana karatu a wannan shekarun gaba daya 2015-2016 rather sai yace duka mobilated ne saboda haka sai ya shafi wanda suke a gida da wanda suke a waje su wanda suke gida nasu tunda dai ko yaya ne in kana gida da dan sauki mu da muka fito waje mu ne wasun mu sun koma gida wasun mu suna son su koma kamar yanda kuka ji a bayanai baya wani wallahi baya da kudin
komawa gida
wani akwai wanda muka samu visa sa da kyar aka karo wallahi sannan last day a airport mutane daga gida da cikin haka aka hada kudi sannan ya samu ya fita to ka ji abin da ya faru da mu da su dukan mu a cikin wannan yanayi miki
da na gida da
ko da sauki tun suna da gida
yau za a je na takun sakani tsakanin gwamnati da malaman makaranta a kasashen mu masu tasowa ne
to ni dai a iya fahimta ta idan har ana so wannan abubuwa su daidaita na farko yajin aiki ina ganin duk malamin da yake koyarwa baya san abu matuka dan har su comrade na da shi kansa ma mun shaji yana cewa baya so baffa kenan nake magana personally yanzu ina ga ma na opinion din ba ma kaunar sa amma abin da ake samu shine duka ma zaka ga korafi ne na ko an yi zalunci ko an danna wasu al'amura ko an turo a yi wa jami'a wani aiki ko abin da ya kamata a yi mata an ki tsayawa a yi mata wannan sune suke tunzura malamai tunda in babu kayan aikin babu abin da zaka iya yi amfani da shi ka bada ilimin da ya kamata ka bayar in ba wannan al'amura suka daidaita ba kamar na ji wani kira ne da aka yi kan cewa shi professor acting president ya yi declaring ilimi as emergency ya bashi wani priority na musamman ta wannan malala ta bashi
ta zo Najeriya ta kawo masa ziyara ta magana a
wannan shawara yauwa to wannan approach din in aka yi shi aka ba wa ilimi wata dauki ta gaggawa me yuwa ne za a tsaya a kalli abin za a concentrating duk hankali zai karkata kansa duk abin da ya kamata a yi a daga standard din ilimi zaka ga ya daukaka maybe kamar yanda muke gani a wasu kasashen kamar kasar nan ta Malaysia kasa ce wadda kusan ba sa'ar mu bace a komai a da amma yanzu ta harkar ci gaba ne ta harkar ilimin da waye wallahi sun mana fintinkau kuma ba wani abu ne da muka bin abin sai muka ga cewa tsari ne suka bi suka ba wa ilimin muhimmanci tun daga ƙasa tun daga primary level up to jami'a wannan aka zo aka bashi wani muhimmanci na musamman aka kuma wanda a ciki suna wannan tsari na fitar da karatu da ake yi sun yi amfani da shi matuƙa wajen karfafa ilimin su hatta malamin secondary mun samu labarin an fuffutar da su a wancan lokacin sun fito sun da sun karatu yanzu zaka ga malaman mu da dama an yi training din sa a Ingila ne an yi training a America wannan duk professorship mu saboda haka tsari ne suke yi irin na ko ina da zaka samu a duniya wadda ta ci gaba
ba kwa ganin cewa kila wayannan abubuwan da suke faruwa a Tedford din kila shi sabon sakataren ko executive secretary din sabon da aka sashi wannan beach din anya ba kila yana son yau wata kuskure ba bane kila da yake ganin cewa kila akwai coge al'amuran ko wurin turawa ko a ce kila akwai cin hanci da rashawa makamancin haka ba kwa ganin kila wani garan bawul kila yake so yayi
eh to ai ba ake gyara ba kuma in yana da hujja kan cewa an yi wannan al'amura kaga ai abu ne da zai ce case na wani da wani an ga cewa ba abu daidai ba kowa na da wani bai cancanta ba amma inda zaka san akwai lahuji a cikin kullun shine cewa yayi gaba ɗayan mu abinda aka yi kenan gaba ɗayan mu
kuma
kai mun makara dalilin da aka ba mu ba cewa akai babu kuɗi ba ba cewa akai kun yi laifi ba ba kuma wani abu aka faɗa makamancin wannan ba da ya ce wani da wani da wannan mun ga case kaza makaranta kaza kun yi cuwa-cuwa ko an yi reporting kaga mu kanmu ba za mu yi magana ba amma sai aka ce gaba daya kan fatanin ku kaga ku ba zai yi a ce gaba daya duk kasar ne yanzu mutanen da muke tare da su a wannan tafiyar makarantu ne kala-kala daban-daban suke muke ce su members a wannan a kasashe daban-daban kuma kuna zagaya su kuna ganin su saboda haka kaga magana ce ta cewa kawai yayi kudin gora gaba daya yayi ceiling set mu kan cewa ba mu cancanta ba a tasa wannan fahimtar kuma in masu mulkin mu na makarantun mu wato administrator shugabannin mu suka za su fada ma su kansu suna mamaki dan zaka ga akwai wannan letter da suka rinka yi mu an gaya mana mamak jami'ar mu cewa sai da suka dauki delegate musamman suka je suka roke shi dan cewa dan Allah tunda dai mu malaman su ne kuma za mu dama musu aiki har mun yi signing bond don Allah ya hakuri ya fara
wannan jeniyar in kada sai kai aiki shekara kaza misali
kaza exactly suka roki alfarmar yayi hakuri ya bamu mu kuma ga mu muna can muna cikin wani hali
zamu ci gaba da bibiyar ku kanku da kuke da wannan tawagar na abin da ke faruwa da ku din har mu ga inda maganar ta tsaya sannan kuma su ma kansu telephone zamu ci gaba da bibiyar har sai wani daga cikin su kila ya mana magana in sun yadda shi magana in ma ba su ba zamu koma ta can saman ma'aikatar ilimi ta Najeriya mu ga ta ina zamu bullo mu je ayi magana mu ji shin gwamnati ta san da wannan abin da ke ta faruwa bayan maganar ita telephone din mun gode sosai da ka samu lokacin magana
mun gode mu sosai Allah saka rafi
amin amin
Mulla shin sani ya zarci faduwa a wane duhun dare gun su fantawa sai adam batu kun hafunna
abude bai
da to to kun ji dai kan yanda wasu suka samu kansu a cikin halin la ilaha illallah wanda kuma kamar yadda na faɗa zamu ci gaba da bibiya sai mun ji daga bakin su saboda kin san aikin nan namu akwai abin da ake cewa balance go
kowa ji daga gefe
shi kowa ka bashi damar sa saboda kila su kuma suna da nasu bayanan da su kuma suke kila za su iya su samu saboda a gane mi isa suka yi abin da suka yi ko kuma suke kan yi
to Usman Safina, wai me ake nufi ne aka ce wai a kafa dokar ta bace a ilimi me za su yi ne?
Oh kina maganan kenan da wannan Malala Yousafzai din nan ta kai ziyara ko Najeriya inda ta samu mataimakin shugaban kasa kuma take magana
ne. Ni dai sai kamar yan kamar wannan magangan da suke ta yi cewa ai malamai kaza ai kaza kamar dai gwamnati ta mai do hankali
ta kai. To ai kinga ina ga abun yana da kanshin wani abu a ciki kamar yanzu
kinga
magana da muka yi da safan nan.
Eh na justice sun tafi kuma yajin aiki sai baba ya gani ga kuma yaushe ne man ke ji shugaban shi kungiyar
malaman makaranta
eh ce gwamnati ta daina wasa da ilimin yara kuma wallahi wani abu ne da yawancin masu tsoraron mu abin da suka faɗi na cewa idan fa malami bai koshi ba
to wallahi Allah ya aji ma kullum ba lata koshi ba
ai bai yi da abinci ya za a iya ji karfin
kana nan kana tunanin ruwan ciki zaka ja na rijiya
kuma ilimin aka same shi mu duk jin dadin mu ne za a san
ai gaba daya mata kuma da muke ta yi da ilimin ne ai
kuna sane da cewa wasu daliban jami'a a Ghana sun harba wannan an harba wannan taurarin dan Adam zuwa sararin samaniya wanda za a yi amfani da shi don a sa ido kan gabar tekun kasar
to
wannan shine
dalibai ne fa
dalibai ne na jami'ar
haka
ka gani
to duk irin wannan dai abubuwan saboda haka shi sa yanzu sai muka ce to bari zamu ga yadda abin zai kasance dai haka zamu yi ta bibiya har sai mutane sun ji mu dai namu mu faɗa ne
haka ne muna ta kokarin samun mahukuntan telephone din dan cin ta bakin su amma abin ya fuskara to amma dai zamu ci gaba da kokarin neman cin ta bakin su din dan ba su dama kamar yadda Usman ya faɗi ba su dama
su faɗi nasu albarkacin bakin
su haka ne to game da wannan takun sakar da ake yawan samu tsakanin gwamnati da malaman makaranta a kasashen mu muna tare da mai fashin bakin al'amarin yau da kullum musamman a harkar ilimi Farfisa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka
Assalamu alaikum Farfisa
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da rana
yawa sanin da kokari
sanin da zuwa
barka da sanunku barka da alheri
amin amin Farfisa
yawa abin sha'awa gaskiya
to mun gode kuma da kokarin da kuke na da mun zaku lokaci ku ce bismillah ai muna jin dadin hakan kwarai dan ana taimakawa
dan gaskiya wannan abu ne da yana ciwa take kasar mutu kwakwariya wato rashin taimakawa dalibai da suke kasashen waje wato idan suna karatu ko kuma suna za su tafi karatu ko kuma bayan sun zo su zo samu kansa wani matsayi na kaka na kai gaskiya ba wai tatsan kadai ba zan tuna a tarihi ni kaina ya taba samu na da na karatu a McGill a Canada
to
akwai sai da nan shekara Churban da Kokobo to Allah ya taimake ni a lokacin abin nan Nigerian embassy da take Ottawa a nan Canada
ofishin jakadanci
na Canada ba kuma sai su da kansu da kuma a lokacin kanawa da muke can tare na tattara sunayen mu da duk kudaden da suke kan mu gaba daya suka bani a rubuce na kawo Ministry of Education ko ma'aikatar ilimi to Allah ya ikonsa a lokacin kuma aka saurare ni suka bani tikiti kyauta daga embassy namu
na ka tafi Najeriya kenan
da tafi Najeriya na je Kano na samu commissioner na ilimi Allah ya ikonsa ya saurare ni a lokacin kuma aka yi mana gwamnati arziki aka ba mu kudin mu na taho da check na kaiwa embassy na aka biya mu so wannan ba wani abu ne sabo gaskiya
ashe an dade ana tafkawa
gaskiya
ba mun yi da yanzu abin ya dan ƙara baci ne akan dadin
dan yanzu kaga ga yawan daliban kamar yanda muka hira da shi ce akalla sun kai su 500 fa
wallahi kuma babu abin da ya fita shi hankali a cikin wata ƙasa ba ka da kowa
sai
wasu ma iyalan su na Najeriya fa sai sun aika musu ga
abu
kuma sun kuntuna kamar yadda na sha fada wato duk waɗannan abubuwa watakila zan ce da saura ma dan ba mu gama ba
kwarai kuwa
tashi na za a ci gaba da ya ilimi saboda me mun sha magana dukkanin kun sha faɗa kuma kun sha karanta bayanai na jama'a cewa an fayi wa ilimi wato ɗiban su kenan kashi a ƙasar Najeriya gaba ɗaya to a gaskiya idan ba mu dawo mu kyakkyawan gyara ba wannan yadda muke wannan tafiyar to haka za a yi ta har kuma sai an zo wannan matsayi na lahulo na wata kamar nake hangowa ni a gani na misali kun ga kamar kwanaki kun yi maganar hayaniya ko yawan abin nan satar jarabawa
da sauransu
ina ɗaya daga cikin rikice-rikicen mu gaskiya ba wai wannan shine ummul abaisun abubuwan mu ba rashin malamai na gari an sha fada rashin abun nan kayan aiki a makarantu ko na elementary ko na secondary ko na university babu laboratories ne kayan abun nan workshops ne gasnan sai gine-gine gasnan su ruguje ba kofa ba taga Allah ma gashi nan babu kamar yadda dai
ana ruwa yara na jikewa
yawa to aji ana zancen yara 100 bariya elementary school wanda ku kun san anan ba zai yi ba
nan ga sunan fast makarantu kaman kai kwanta kai bacci a kasa
to kun ga duk waɗannan rashin bin ka'idoji ne da kuma gaskiya sake na iyaye da suka bari kawai su dai za su tura ƴaƴan su makaranta ko sun sami karatun nan ko ba su samu ba oho haka kuma jama'ar gari da kasa gaba ɗaya duk an tsara gwamnati ido
yau wato da kai wannan magana ba katse ka bai akwai abin da dazu muke magana da su Maryam akan tsarin karatu mai inganci wanda wata kasa kamar irin su Finland suka fara muka duba muka ga yanda yake ta zaga a social media din wanda yana daga cikin abin da muka ina ga shiyarin ni da kai ko a muka dan gani yanda tsarin karatu yake da yanda ake daraja malamai da yanda malami zai koyar awa hudu ba tare da ya gaji ba ga albashi ne to kamar injiniya kamar likita Allah a kasar Finland an ce yanzu su ne
kuma na daya
a awa hudu zai koyar daliban ma karatun da suke bi wuce awa biyu awa uku ba shikenan duk sauran
sai
ya shiga kai to zaka iya dora mana a kaunan shin akwai irin abin da zamu kalla irin wannan dan an ce kuma tsari ne ba jiya suka fara ba shekaru kamar 40 da suka wuce suka fara tsari yanzu gashi an ce drop out ko kuma waɗanda suka gaza yin karatu kaso 2 ne cikin 100 a duk fadin kasar
ko yanzu aka ce rabin yara daidai da shekarun primary ba sa
karatun ma akwai abin da zamu koya misali mu ce mu fara garan bawul din mun ji mu yi shi a shekara 40 ba daga yanzu me zaka kamata mu dasa an aka ce ka bada shawara a matsayin ka na maganan kana koyarwa a jami'a a nan ka koyar a Najeriya da sauransu
wato na farko in muka duba kamar yadda muka kai bayani yanzu da kuma yadda muka tawata tunawa a yanzu gaskiya ni a gani na babu wato kasa da ci gaba a wato a wajen horo na ilimi irin ita Finland yadda suka dauki abin sun dauke shi da sauki da farko akwai abu sai muhimmi wanda shine harshe da koya kuma su da finish wannan harshen suke yi
har ma da wasu ƙarin yaruka guda uku a cikin kasar wai
ito waɗannan duk ƙari ne amma muhimmancin shine ku samu harshe guda ta farko tukuna wanda za a fare kamar lokacin da na elementary ya daga elementary aji sai har zuwa 7 da nayi da Hausa ake mun komai
to
period na turanci
ashe mu abin daga baya ma ne ya tabarbare a daga farko da
kwarin da gaske to idan dama harshen da aka haife ka da shi bai zauna ba kuma aka kawo maka wani sannan kuma wanda ake koya maka shi da wanda mai ke koya maka ba ma iya shi kansa kwarewa yayi ba sai ba to kuma ya ta mashala ta faru amma ni lokacin da aka fara koya mun da Hausa ake koya mun komai
wato an zo da turanci shine na turanci wannan
lokaci ce aji dai za ku gani cewa so ɗaya ko so biyu za a shigo muku in kwaji aji biyu za a ƙara yawan adadin wannan sa'a turanci har ku ji aji bakwai amma lissafi da waye kamar sau biyu sau ɗaya biyu duk da wanda Hausa muka koyi irin waɗannan muka kuma fahimci
na shahararka zama farfesa
kaga zan ga an kawo na foundation ɗin nan
ga shi kuma turancin ba ka rasa ba
to kun ga waɗannan abubuwa sai fa mun dage kamar yadda kuke zancen cewa a canja ilimin nan fa ba wai kawai mu ɗauko mu rubuto kamar daga nan abin nan curriculum na America ko na Ingila ko na Germany mu je mu maka shi a cikin shi ne ba a'a akwai waɗannan abubuwa na farko tukuna sai da wani harshe za mu na fahimci cewa Najeriya cewa an amince da cewa turanci shi ne harshen da za a yi abubuwa amma idan muka koma ko kan kun tuna yadda yanzu da kuka yi karatu wajen Hausar nan sai ta zauna mana da ita ake koya mana
kan ma fi fahimta saboda yaren ka ne
kuma dole za mu fi fahimta kuma duk wani harshe da za a kawo maka in ba na san bane da shi kuma ake
to yanzu kamar misali farfesa wani hanzari ba gudu ba misali muna da yarinka da yawa a Najeriya kila wani mai sauraro zai ce to wanne za a dauka ayya kake ga abin zai iya yiwa haka misali tunda akwai Hausawa akwai masu yaren yarbanci
akwai
Igbo yamuri da sauransu
to ai dama ai wato ita rayuwa ai ya dama ya danganta yadda kake santa kamar yadda muka sani cewa akwai kabilu manya guda uku sune Hausawa da Yaraba da Inyamurai misali a arewa ai abun alheri ne ma cewa mu mun sani cewa ba ma wai a arewa ba ko a arewacin Najeriya ba a'a ai West African states gaba daya akwai harshen Hausa in ka fara tun daga Mali Niger Chad Cameroon Liberia Sierra Leone akwai
Hausawa
misali in muka dau harshen Hausa muka karfafa shi ya zama ne shine harshen da zan yi amfani da shi zai zauna
kuma musamman a kasashen za ga ana yi da yawa da shi magana da shi
ku duba East Africa you know Uganda Tanzania Rwanda Burundi da sauransu da Swahili suke amfani da shi
ga su nan ma suna makwataka da mu a shirye-shiryen su ma
to duk wani harshe da ya zo za ku ga cewa yana goyon bayan Swahili ne a kasashen Africa ta gabas to haka mu kanmu kasashen Afirka ta yamma in za mu tsaya mu ba gaskiya mu tsaya mu kaddi ne muke so kai a arewacin Najeriya da muke da jihohi 19 mu tsaya akan cewa komai tukuna za mu yi din nan a tabbatar da cewa Hausan nan ta zauna
tun za ga wasu kabilu za ga da Hausa suke magana a garuruwan su
ko a da su ko kuma wani abu a da harshen da muke so amfani da shi turanci da muke abin nan ara muka yi muka yafa
zai sai zauna a
arewa ake zanan aro
za a rufa katara
ni ka ban gani kwanaki ba suna an ci za a fara koyar da wasu
abubuwa da harshen uwaye
to kun ga wannan ce kenan sannan a zo gancan kundin karatun da ake so ni kamar yanzu har abubuwan da muke ta faɗa irin su sata jaraba da waye irin su waye su jam din nan su
ayya lokaci wato a turance syllables yanzu ai yanzu farfesa lokaci ya muna halin sa amma Allah su mako mai zuwa zamu da sadan ba mu gama ba dama Mai insha Allah kar ka manta ka tsaya ne a maganan kundin karatu sai Allah ya kai mu wani makon.
Mun gode fara samu isasshen karatu ba dole a isa ta an sa ba.
Wallahi to dukan amadadin
Maryam Bashir Bugaji Binatu Sodengi
kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer mu na Mr. Pete sai wanda ya haƙi hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Ibrahim Jarmai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya sai gobe.
Wasan koko wa bata mance ba wasan ne na motsa jiki din kin su bata share ba yau da gobe muni.